Daga muryar Amurka a Washington DC.
Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da rediyon amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a voahausa.com ko ku cokan a fada ta yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Usman Ahmad Kabara
tare da ni Hafsat Maina Muhammad.
To yau 24 ga watan Afrilun shekarar 2018 wanda kuma ranar talata kenan, wanda muke magana akan ilimi. Yau zamu yi magana ne akan shi kamar yadda muka saba, inda zamu ji cewa akwai fazarigin wasu malaman jami'a kan nemi lalata da dalibansu kafin su ci jarrabawa a makarantun gaba da sakandare. Haka ne?
Akwai malamin da ya bukata zo sai ta ce mu je tare, da muka je muka dai fira muka wuce. Then bayan mun ce kira ta ce ita kada yace ta zo, amma ta zo da wani. Me yasa haka? Dan ya kara inviting dinta, sai inviting wata kawta rakata, sai suka je. Bayan sun je suka tafi, same question ya kara mata, that yace ta zo ita kadai, ba ta zo ba. Then ta fada course din. A ƙarshe dai ta ce mun ta yi zure min ta ce same shi duk wani abu da ma zai faru ya faru dan ta yi passing course din. So kuma a ƙarshe ta yi passing course din.
Zamu kuma karanto sakonninku na tambayar da muka muku a Facebook da Twitter da Instagram. Ku dai ku kawai ku kasance tare da shirin yau da gobe, shirin matasa.
Haka kuma akwai tattaunawar da muka yi da Rabi Mustapha Sadiq, yar jarida kuma yar rajin fafutukar kulawa da mata ko lafiyar matan tare da kare ƴancin nasu. Ta tofa albarkacin bakinta akan wannan lamari.
Haka zalika za ku ji hirar da wakiliyar mu Binta Ibrahim ta yi da malaman jami'a da dalibai a zauren muhawarar yau da gobe.
Za mu fara ne da tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter na abotarmu, wanda muka ce me kuka sani game da zargin cewa wasu malaman jami'a na neman yin lalata da dalibansu mata kafin su ci jarrabawarsu, wani lokaci har da mazan.
To sakonmu na farko ya fito daga gurin Zubair Idris, yace tap an zo wajen. Ai ba ma cin jarrabawa ba kadai, har da samun ingantaccen GP mai kyau, wanda kai kaje ka zauna kai karatu tsawon dare, amma abin takeici kaga ya tashi a banza dan kana ganin wanda ko a bata rubuta ba, zaka same ta da GP na ban al'ajabi. Wannan na ɗaya daga cikin abin da yake kawo satan jarabawa a manyan makarantun mu da ma ƙanana. Fatan mu Allah ya shirye su kuma a dinga daukar tsatsauran mataki akan wanda aka kama shi da irin wannan laifi.
To sai kuma Ishaku Hamza Gogori yace assalamu alaikum filin yau da gobe. Hakika an dade ana yi wa malaman jami'a wannan zargin na lalata da dalibai mata. To sai dai sautari ana kama wasu malaman, wasu kuma kawai zargi ne.
To sai kuma sakonya wala sani ta kai yace ai ko shakka babu yau da gobe. Wannan abin yana faruwa sosai a wannan zamani da muke ciki, da za ku tattauna da mafi yawan mata da ke fafutukar ganin sun samu ilimin zamani. Mafi yawan su sai ku ji sun ce muku yawancin lokuta malaman sukan nemi biyan bukatar su a wajen dalibai kafin ta samu tata biyan bukatar.
To Allah shi kyauta.
Amin.
Sai kuma Umar Walama yace da gaske ne, watannin baya wani malamin jami'a sun gwabza shi da mijin wata mata a nan jihar mu.
Ikon Allah.
An ba mu ta iska.
Sai kuma sakon Maryam Yarima ta ce Allah dai ya shiga tsakanin nagari da mugu, amma fa mu ma ƴan matan shigar mu kan jefa mu cikin matsala. Allah ya sa mu gyara. Amin.
To amma kuma in an yi shiga sai kai kuma kai kasa control
saboda Allah
amin. To Idris Kurmi Ali yace abu ne da ke faruwa ya kamata a dauki kwararren matakai akan malamai masu wannan halin. Dalibai mata masu sa sutura kuma suna nuna tsaraice su ma a hana su
tunda an ce shine dalili ba. Sai kuma sakon Fatima Musa Wada da Aisha Musa Wada da Ibrahim Musa Wada suka ce salam yau da gobe. Allah sarki tabbas ci gaba da yin lalata da wasu mata makaranta da wasu malamai ke ci gaba da tilasta musu a yayin cin jarabawarsu shiga ko kuma shiga aji wallahi abin tarda da Allah wadai. Fatar mu shine Allah ka tona asirin masu aikata hakan.
Sai kuma Muhammad Shaibu yace kashi 99 cikin 100 laifin ƴan matan ne dan malami baya bijirowa yarinya da irin wannan magana sai ya lura da cewa wata bitance.
To sai kuma sako na ƙarshe daga Adamu Musa Shehu Girgir yace eh gaskiya ana samun irin waɗannan malamai a wasu jami'o'i. To amma a gaskiya ana samun matsalar ne daga ɗalibai mata. A matsayinki na ƴa mace bai kamata kina shishigi a wajen malami ba, kina zuwa ofishinsa ziyara ko kuma kuna haduwa inda bai dace ba.
To haka yake, mun gode ya ci gaba da aiko mana da
sakonni. To yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da wakiliyar mu Binta Ibrahim ta yi da malaman jami'a da dalibai a zauren mu na muhawarar yau da gobe.
Malamai barka da warhaka, barka da zuwa cikin zauren mu na tattaunawa. Ba abu ne sabo ba da irin wannan matsalolin, wata matsalar da mata suke fuskanta na mace a tilasta mata shiga hulɗa irin wanda bai dace ba tsakanta da malami, inda zai ci sai ya kwanta da ita domin ya bata maki ko kuma ta samu fitama daga jami'a. Dan wata za ku ga ta yi shekaru a jami'a, wai dalili shine wani malami ya hana ta tsallakewa. Wasu me yasa ke faruwa da mata ne?
To wani sa'in yana kasancewa student bas performing well, to sun san cewa ba wasun su ba zama suke su yi karatu ba, wasu laifin su ne, wasu kuma laifin malaman ne. To wasun su suna ga su students din suna ga in sun zo inda wani hanya ma in zai so su, in kuma da yanda za a yi yayi passing din su, to in ma da abin da yake so za su iya bashi in har zai tseratar da su su wuce.
To ai zaki ya kamata ki mana fashin baki ne in kin ce abin da yake so, kamar mene kenan, kuɗi ko abinci?
Ta iya yiwa kuɗi ko jikin su.
A cikin ku akwai wacce ta taba samun wani wanda ya taba yi mata haka ko ya kawo mata bara akan wannan bukata ta sa, ko kuma wanda kawa ta samu wanda kanta a cikin wannan hali?
To akwai su da yawa, ko da mutum idan abin bai faru da shi ba ya taba faruwa da ƴar uwar shi ko friend inta ko kuma wasu abubuwa, ko ma irin labari haka mutum zai iya ji.
Ga abokin ku wanda dalibi ne ɗaya daga cikin ku wanda yake hulɗa da mata, ya san abin da kike cikin lokaci, ba ku iya faɗi a gida amma kuna iya sharing ko in ce za ku iya tattauna matsalolin ku tare da shi, bari ya gaya mana me yake gani kuke shiga a ciki.
Akwai wata ƴar ajin mu ne ce kuma kamar ƴar uwa ce a wuri na karatu da kuma musulunci ga baki ɗaya da zamantakewa, wanda so da yawa lokacin muna aji ɗaya.
Aji
ɗaya a jami'a? Lokacin muna aji ɗaya. That was 2015. Then akwai malamin da ya buƙata zo, sai ta ce mu je tare, da muka je muka dai fira muka wuce. Then bayan mun ce kira ta ce ita kadai ce ta zo, amma ta zo da wani, me yasa haka? Dan ya ƙara inviting ɗinta. Sai inviting wata kawata rakata. Sai suka je, bayan sun je suka tafi, same question ya ƙara mata that. Ya ce ta zo ita kadai, ba ta zo ba. Then ta faɗi cost din.
To ta tabbatar da cewa ta yi kokarinta?
She performed well as ta ce. In 200 level courses, again ta ƙara ɗauka wani course da ya ɗauka, ta faɗi. A ƙarshe dai ta ce min ta yi zuri yin main, ta ce same shi duk wani abu da ma zai faru ya faru don ta yi passing cost din. So kuma a ƙarshe ta yi passing cost din. Amma ba zan iya cewa a abin da ya sa ta yi passing cost din ba.
Malamai kun ji so mun taɓa daga wurin ɗalibanku akan al'amuran da ke faruwa, kuma ku yi tsokaci a kai, wanne ya sa ake tunanin ku ne ɗin da idan yanzu duka yawanci ga shi dai wannan da ya bada misali ya ce malamin ne ya dinga nuna mata cewa in ba bata yi ba to ya tafi daga makaranta suna nan tare.
A gaskiya kin san abu ne kamar fada ne tsakanin babba da yaro. A kodayaushe wanda za a ga laifin shi ne babba, saboda gani ake ƙarami kullum shi ƙarbe da ƙarfi bai abu, babba kuma shi ne mai ƙarfi, shi ke da matakan iko, shi zai yi wani abu. Amma Hausa suna ce in ka bi ta ɓarawo ka bi ta mai sawo. Kin shigo cikin jami'an nan, kin ga irin ya shigan ƴan matan nan suke, muna huda da matan nan, mun san halin da suke a rayuwa. Wata ita za ta zo ta ce maka, malam ni fa gaskiya ba zan iya karatun nan ba, na gaji. na gaji ko ku a'a malam bazan sami yin test ɗinka ba ko ku kawai ka ji kawai ta kira wayanka ina kwana ina gaji me ta daga kai ta daga ta kira ka ko ku tace malam nazo in gaishe ka ne ko ku tazo tace malam dan Allah ya taimaka min akwai yawan karatu kuma ba karatun yanzu a gare ta ba zan baki wani misali a guda ɗaya wanda ya fara ba a wannan jami'an ba wata daga cikin makaranta wani aboki na ke ba labari cewa abin ya bashi mamaki hankalin shi ya tashi yarinya ne ta shigo da shiga ta mutunci shiga ta wanda ke gani kin gari ya ma dauka mata aure ne da farko tazo tayi sallama ya ansa mata sai take ce mishi malam nazo ne an yi test ni ban samu na yi test din kawai ban ci ba sai ce a to ki bari zan yi makeup test bai ma dai yana bai ma dai kai ya kalle ta bayana ta rubutun shi sai ga a sai ga tazo ta shigo tazo ta matsa kusa da tebirin shi sai ce ki je kina ce zama ki makeup test a malam ni gaskiya gaskiya a sai ga ta fara daga hijabin shi irin wannan abubuwan ga sai ce ke ki tashi tafi ya ga dai alaman tana so ta abin din shi sai sauri ya bude kofa sai Allah abinda Allah ya dade take shi wani ya shigo sai ta sore ta tafi kin ga irin wannan abubuwan inda zaki je ki samu malamai da yawa zaki samu da dufuran labarai wanda zasu ga miki akan irin wannan abubuwan tabbas malamai su ma aliban suna iya kawo sai din da zasu lallata rayuwar wani malami
to watan kuma kuna da zargin su da cewa suke tilasta
tabbas suna da yana sai zakin zasu tilasta miki malami zai iya zuwa a matsayin wanda shi kila ya mutumin irin yana ne mutumin karkara ya so bai so harka bai san matan ba dike ba kawai ya samu yayi karatu ne bai san irin wannan hudda ba ya zo mace tun tawo tana neman shi tana zuwa tana neman shi abin nan bar sawa ba da ya ji dadi ya saba ya ko ya taba jikinta ko ya ji ya sadda ita ko wani abu sai ya ji sai shedan ya ci nasara akan shi sai zama ya zama sana'an shi ya zama jikin shi in bai ko da aje da matar shi ta gida bai jin dadi dole ya riga ya saba da irin wannan matan jami'a
to wannan abun ma sai ya dawo da ni baya akan maganganun biyu da kai na ɗaya ka ce sukan yi shiga wanda bai kamata ba wato shigan ma laifi ne a wurin ku kenan sannan ka ce za ta iya zuwa hatta ja ra'ayin shi to shi ba babba bane a shekaru aka mai ya girme ta me yasa ya bari ta rinjaye shi in har zuciyar shi baya wurin
amma dai abu yake cewa yau a buge bango ne aka buge shi jibi in aka kai ka bango dole kai ma ka da abu nan kun kai kira ga kin san cewa ɗana bai da sha'awa
a ina ran sani
a kin sani kin sani malama masu ce amma ai kin sani dan Allah ya sa ba zai da sha'awa babu yanda za a ce yau ta zo ta abin yi gobe ta yi kuma tunda kullun shedan yana neman ya ci nasaran kowanne dan adam ne a rayuwa yau ta zo ta neme shi da kaza ya Allah ya taimake shi ya bai ci nasara ba gobe ta zo jibi ta zo wata rana za ta izuwa mai kila yana cikin ko biya samu matsala da iyalin shi ko kuma yana cikin wani nishadin ci ko kuma wani abu sha'awa shi ta taso sai ta ci nasara akan wannan abu daga maganar gari shiga kuma shiga ne wanda shiga ka sani a zaki ga har halin laifin iyaye akan wannan magana a ciki iyaye za su san cewa ga yaran su sun fito daga gidan iyayensu da irin wanda shiga wanda su sun san a lokacin da suke yan matanci ba su yi wannan shigan ba amma da sun ga iyayen sun yi wannan shiga da in za da wani namiji ko wani zai musu magana su ce ai zamani ne zamani kuma ba zamani bai canza mutane ne ke canza zamani kin gane iyaye sun ga yara sun fito da irin wannan shiga ba su tsawatar da su ba sannan kuma iyaye sun dauki wannan karatu da muhimmanci yanda suke tunanin in ya mace ba ta yi wannan karatu ba kamar ba ta da wata nasara a rayuwa ne
to shi yasa ku fito da wannan tsarin na ku dinga tsoratar da matan kuna
a'a
kuna ba su tsoro na cewa dole sun bada
jiki saboda haka tsoratar malamai ba su tsoro ƴan mata su da alibai su ne suka fito da wannan tsari na cewa dole su ko ta yana sai sun ci wannan jarabawa yanda za su bada jikin su za su yi shiga na ban za su yi abin nan
ta inda ka ballo ke
a'a ba ta inda na ballo ke ba ina ga maki gaskiya ne akan abin da na sani
to
ban ce maki ba a wasu malaman ba su da laifi amma dai marfi rinja mai suke da wannan
malam abokin aikin ka ya nuna cewa gaba ɗaya dai yara matan nan dai su suke da laifi kuma su suke kawo jiki duk da ya bada misali har da kawo laifi ga malam shedan ya ce malam shedan ne yake kara kaddamar da alamar me zaka ce akai
a to gaskiya matsalar nan babban matsala ce kuma in dai za a adalci ya kamata a kalli duka bangaren guda biyu su kansu daliban nan da kike gani don ba zai yiwu ba a ce yau daliba ko ko dalibi ya san abin da yake yayi karatu da ya dace a ce kuma zai je ya bi malami kuma ina tsakanin shi da malami ina ganin kila bai wuce a hada hanya a gaisa ba amma duk wanda ya koye yayi ce bayan yayi jarabawa ko yayi wani test ya ƙara biyo malami to akwai wani abu da ya taho da shi domin akwai wata yarinya da yake ina kusa da dalibai akwai wata yarinya take bani labari wata rana cewa bayan ta yi jarabawa ta koma ta samu malaminta akan cewa malam da Allah ka taimake ni ingo kin ga ko idan har mutum a ce yayi abin da ya dace ba magana wani da Allah ka taimake ni a ciki to da yasa da yaji zai same shi daga Allah sai ita sai shi farko abin da ya fara shi ne mu ga wayarki ya dauki wayarta ya tabbatar da wayarta a kashe yake na biyu sai ya ce mu da to kin san abin da kike nema tace a'a kin san abin da kike nema ba na Allah bane ke ma ba zan miki ba sai ma ke kin yi wani abu ta zauna tace mishi to me kake so a yi yace mata shi bai bukatan komai sai ita kankin kanta. Saboda haka yarinyar tace to Allah ya kiyaye ita ba za ta ita ma ta aure ce ba za ta taba yadda ta bata sunan ta ba akan wannan abu. Saboda haka sai ya ce mata ki je ki yi tunani in kin yi tunani ki dawo. Saboda haka ta je ta ƙara dawowa kin ga koda a ce ta yi abun arziki ai ko ba za ta abun
kuma ta dawo aka yi abun
ta dawo da ta dawo tace a inda tace ne ta bashi wani abu kuɗi kenan yayi passing ɗinta. To kin ga saboda haka in har a ce yau ta koyi abin da ya dace ta yi ne babu wannan abin da zai shiga tsakaninsu na cewa ta dawo ta roke shi ko ta yi wani abin nan. Kowa ya sani cewa ai jarabawa an kai taka kaje ka roki Allah ne amma ba kaje ka roki wani malami ba. Kuma kafin malamin ne ya jarabawa na ɗaya abin da ya samu lokaci ban cika ganin laifin malami ba sosai shi ne na ɗaya sai ya shiga aji ya karanta kuma zai tambaya ne akan abin da ya karanta. Ke ko in har ba ki keɗaniya ba ce me zai sa ki tsallako ki huto gidanku ki zo ki samu malami akan wani abu. Na tabbatar da babu wani uban kirki da zai iya ce mai shi je ki wajen malami don ki nemi bukata irin wannan abu. Tunda da ya biya musu kuɗin makaranta sun je makaranta to ana sare insha Allah duk wanda ya karatu ko zai ci.
To dama a bisa al'ada ana samun malamai suna goyon bayan uwansu malamai shi yasa yawanci ma ba iya daukan hukunci akan abin da yake faruwa ga ɗalibai din. Mallam yarinya za a yi mata irin wannan abin ta kai gaba wurin hukumar makaranta su goyi baya su kuma danne al'amarin. Ina ganin ɗaya daga cikin abubuwan da mallam yanzu kuka gama kaddamarwa kenan na cewa malaman ba sa laifi. Misalan da kuka bada kaman dai ɗaliban ne dai su dai suka kawo kai ko kuma su suka shigar da ya kawo zuciyar malami ta tsinke miye shi ya tsinke ya nuna cewa yana so ko kuma ta yi rashin kokari ne amma akwai waɗanda an tabbatar da cewa suna da kokarin akwai kuma ko kwanan nan wanda aka samu a Ile Ife Obafemi Awolowo University ba maganan bata iya karatu bane kuma ba maganan ita ta kai kanta ba shi ya dinga damunta da nuna in har bata zo ba za ta sani har daga ƙarshe ta yi musu dabara irin da ake cewa mai laya kiyaye mai zamani ta yi amfani da abin da za ta yi amfani da shi ta kofe duk wani maganganu da suka yi inda har ya kawo ga tonan asidinsa wanda ba don hakan ba za a taɓa yarda da ita ba. Ɗalibai akwai cikin ku inda ku si magana ba kuna jin abin da malamai suka ce akan ku menene gaskiyan al'amarin kuma yaya zaki ki kare sauran yan uwa mata?
To ni dai to me gaskiya kowa yana da nashi problem din kowa yana da nashi but ni dai according to what I understand mata dai gaskiya kam nasu laifin yafi yawa dan in ba ki kai kanki office din shi ba ai ba zai ganki ya approaching din ki ba. To kuma ki san laziness irin na students ba kowa yake zama yawa lalaci irin na dalibai ba kowa yake zama yayi karatu ba wani kuma zaki ga cost din ne yana da wahala duk karatun da zaki sai ki ga at the end baki making ba. To wasu zaki ga matan suna irin wani wata taje ne ba wai dan wani abin bane dan dai normal taimako ne haka wani sai kiga ya bita da wannan ta hanyar da sai ta bashi wani abin za ta iya passing kin ga to kaman dai last semester ma dai abin da ya faru like rumor yana ta yawo haka a cikin faculty irin akwai wanda ake bribing ya dan yi passing ɗinka kuma an yi bribing din nashi an ga success masu C sun wuce da B masu B sun wuce da A to kin ga from now on kin ga ko maybe semester nan ma aka ƙara jin irin wannan rumor din ba a san me zai demanding ba last semester ya demanding kuɗi wannan semester ba a san me yake so ba
kuma idan baki da kuɗin sai ke bada
maka to kin gani to kin da ya ga in ya faɗa ana yi kuma mutane sun ga sun biya sun yi passing kuma za ta ga da yawa cikin mu mata akwai wanda take tana cewa ita ko nawa ne za ta bare ta gama makaranta to wata ma dai da kunni na tana faɗa haka kuma after on an zo an ce ta bada abin da yake nema but still bata ma passing course din madan yanzu ni ma ba ma na ganin ta ma a department to kin ga dai ni dai abin da zan iya faɗa gaskiya kam in biki kai kanki ba zai ganki ba gaskiya ya miki wannan abin ba
to ɗalibai akwai wanda ba su ce wani abu ba ko tsoron malaman ne ya sa ku kuka kasa magana dan ga sunan sun zuro muku ido suna ba ku tsoro ko
gaskiya ce banda a faɗi
a ina ganin dai suna kuna tsoron su ne in na tafi akwai abin da zai biyo baya ko
ba maganar tsoro akwai tunda muna mu'amala da ɗalibai sauran ƴan uwan mu sauran su zaki ga akwai wanda za su maida hankali za su yi karatu wanda wata hanya ne su suna da wani hanya daban da su ce dade yanda za su yi su ga wani in dai har za su iya wucewa suna su to kin ga ai laifin na mata ne
to shi malamin tunda suna ta zargin cewa ku ne kuke yin shiga da yake burge su malama ba suna yin shiga irin wanda yake burge kuma kullum sun
sosai suka faɗa
mai kyau sun yi guga sun yi shiga irin na ƴan shekara 15 da 30
sosai ake ga
malaman kansu yara saboda suna son ku ya ba
sosai zaki gaba ana ta yau wankan da malami kaza yayi ko kuma ce duba shigan shi kaza duk ana yi a cikin aji
hanyar kullewa mu nemi ilimi gwada ban korewa mu nemi ilimi alfarin kowa
kaje da ta kaya
to malamai su ma sukan yaba su ma dalibai sukan yaba to za mu je ai karshen
mako mai zuwa. Za mu je kwakulo inda matsalar take.
Eh to amma kafin mu ji karshen wannan tattaunawa a mako mai zuwa, za mu tattauna da wannan baiwa Allah Rabin Mustapha Sadiq. Kwararriya a wannan bangare mu ji yaya za ta gaya mana abubuwa da kuma jarida ce ita ma.
Gaskiya ne yana faruwa kuma batu ne na Allah wadi wanda bai kamata a ce malami ya nemi dalibarsa da lalata saboda wata bukata ta sa wanda yake ganin zai kare ya kuma hana wannan daliba cin jarabawa har sai ta bashi hadin kai. Abu ne gaskiya wanda bai kamata ba kuma bai yi tsari da addini ba da kuma shi kansa tsarin karatu na kasar nan. Hakan na faruwa ba wai baya faruwa ba amma sau da yawa zaki ga cewa su yaran da aka nema da wannan lalata ba sa iya fitowa su fada.
To ko me yasa?
Abu ne wanda yake a al'ada zaki ga abu ne na jin kunya kuma wanda yake koyayye ko da a ce yarinyar baka bada hadin kai ba da wahala ta fito ta fada. Amma tana da aure ta fada mijinta ko kuma iyayenta zaki ga yawanci ba sa iya fada. Wasu kuma sukan bada hadin kai domin su samu abin da suke so su ma daliban mata. Wannan abu ne wanda bai kamata ba. Abu ne na keta haddin mata wanda bai kamata a ce malami ya nemi dalibarsa da lalata ba. Sai ya sa tunani cewa idan kuma ƴarsa aka yi wa haka ya zuci.
To sai gashi wata daliba a makarantar jami'ar Obafemi Awolowo ta fito da wani bayani da ake ta yayatawa. Ita dai ta fito ta yi bayanin ta.
Wato idan kika duba da ita tata matsalar yanda ta faru, idan kika duba ita tana karatu ne na ci gaba da karatu na matakin digiri na biyu wanda ake kira postgraduate. To ta riga ta mallaki hankalinta kuma tana da dabara da za ta iya kare kanta. Abin da shi ya kamata kowace mace ta yi domin ta kwato kanta ƴanci da kuma sauran ƴan uwanta mata. Abin da ta yi zai sa tsoro a zukatan raguwar malamai wanda nan gaba ko da za su yi haka za su ji tsoro. Kuma muna fata a ƙarshen wannan sakamako da wannan kwamiti da shi wannan shugaban makaranta ya kafa cewar za su fito da wani punishment wanda zai sa raguwar malamai da ankara ta hanyar daina wannan mummunar ta'ada ga ɗaliban.
Gami da horar da irin malaman da suke aikata ire-iren waɗannan abubuwan, shin ya tsaya a nan ne kawai ko kuma ya kamata a ce ƙasa gaba ɗaya ta sa hannu?
Lamari ne da ya kamata a ce ba wai gwamnati kaɗai ba ma har lauyoyi da yake da su waɗanda suke zaman kansu da kuma na gwamnati su fito domin su kare wa mata ƴancinsu saboda mata mutane ne waɗanda ya kamata a kare ƴancinsu domin suna da rauni saboda abu ne wanda ake yi domin a keta haddin kuma a ci mutuncinsu. Abu ne da ya kamata hukuma ta sanya idanu a kai domin gurfanar da waɗanda suke aikata wannan miyagun ayyuka a gaban kuliya. In ba haka aka yi ba bana jin wannan abin zirau. Ba korarsa kawai ya kamata a yi ba, kamata ya yi a gurfanar da shi a gaban kuliya a yanke masa hukunci daidai da abin da ya yi.
Sai wasu ke cewa ai maganin ƴan matan kenan da suke kai kansu, da san ransu suke kai kansu ko kuma dole ce yasa suke kai kansu. Me za ki ce game da wannan?
Gaskiya idan aka yi duba ba wai mata ke kai kansu ba saboda ba a san adadin matan da hakan ya faru a kansu ba. Ina gaya miki cewa mata mutane ne masu kunya. Ba kowace mace ce za ta fito ta faɗi abin da yake faruwa a lokacin da ta yi karatunta ba. Wasu daga ciki kamar ita wannan ta yi rawar gani da ta je ta faɗa. Kawai in ba sa fito da irin waɗannan matsaloli ba yanda za a yi a magance su. Abin da ya kamata kowace mace ta yi kenan domin ƙwatar wa kanta ƴanci da raguwar sauran ƴan uwa mata ƴanci. Saboda idan aka bar wannan abin zai ci gaba ne ba mu san lokacin da zai ƙare ba. Ya kamata duk lokacin da aka samu irin haka mace ta fito ta bayyana. In ma ba za ta bayyana ba in tana da ƙawa wadda za ta iya fitowa ta yi magana a kai ya kamata ta sanar da su. Idan kuma akwai wata hukuma wadda take yaki da cin mutuncin mata ya kamata in ba za ta iya da kanta ba ta gaya musu domin su ɓatar maka ƴancinta. Abu ne da bai kamata ba. Yanda namiji ya shiga makaranta ya karatu kamata ya bar mata ita ma ta shiga ta yi. Gaskiya hakan zai iya hana mata karatu musamman waɗanda suke jan mutuncin kansu. Idan malami ya neme ta da lalata in ta ba za ta iya ba za ta iya barin makarantar ta fasa karatu. Amma kuma a wani fannin za ki ga yana kawo na ƙasa a ko'ina ta fanni da dama a ƙasar nan. Za ki ga yarinya ta gama makaranta ta fita ire-iren waɗanda suke ba da haɗin kan sai su yi digiri ɗinsu su gama ba su san komai ba saboda me ta ba malami haɗin kai ya kuma yi lalata da ita ya ba ta maiki. To me aka yi kenan? Kin ga dai ita ba ta tsaya ta yi karatun ba saboda ta san ko da ba ta yi ba yana nan zai kare mata haƙƙinta. Kuma suna da haɗin kai wani lokacin a makarantun da suke koyarwa. Malaman da suke sun san juna kuma suna ba wa juna dama. In kana da budurwa wancan zai lobin a bar waccan ta wuce haka wancan ma zai wannan taimakon. Saboda haka abu ne wanda ya kamata mata su fito da murya guda ɗaya. Duk wanda ta san akwai malami da yake mata irin haka ta fito ta faɗa. Mun ma ba za ta iya fitowa gaba da gaba ta fada ba ko rubutawa ne kai. Kuma ya kamata a ce kowane makarantu, kowane jami'o'i da muke da su a kasar nan, ya kamata a yi duba da irin wannan abu da wannan university ke ta overturn a wallahi cewa a kafa wannan committee ba wai dan wannan yarinya kawai ba. A kowace makaranta ya kamata a samar da wannan committee. Yanda ko yarinya ba za ta iya fitowa ta fada ba. A ta rubuta wannan committee cewa ga abin da malami ya mata kuma ta tabbatar cewa ta bar shaida in ma ko ya aika mata ne da sako ko kuma ya nuna mata ko ya matsa mata ko ya takura mata ta san yanda za a yi ta bar wata shaida da za ta kafa hujja.
Su kuma iyaye a matsayinki na uwa, ya wannan abin ya zauna da ke da kika ji labari?
Ba mu ji daɗi ba saboda kin ga karatun ƴaƴanmu nan gaba yana cikin wani hali kenan. Duk wata uwa idan ta ji wannan abin ranta ba zai mata daɗi ba gaskiya. Saboda akasari zaki ga baya faruwa ga ƴaƴa maza. To kin ga ko ina kenan ita mace din da take babu security. Dole dole sai an ci gaba da sa ido akan ƴaƴaye musamman ƴaƴa mata. Duk inda yarinya ki take karatu ki sanya idanu ki ga me take ciki. Wayannan karki batta da ita, ita kadai ita zaki amfani da ita. Duk san da ta ga ki zauna ki duba abin da ya kamata ki duba, littattafan ta ki duba ki san cewa tana karatun kuma makarantar take zuwa, kuma ki duba irin tsawayen da take mu'amala da su, tabbatar cewa babu bata da irin waɗanda suke ba waɗannan malamai dama, yi lalata da su domin su ba su maki su ci jarrabawa. Abin da ya kamata iyaye mata su sa a gaban su kenan, sannan kuma su dinga addu'a Allah ya kare su daga waɗannan munanan ɗabi'u na waɗannan malamai da ba ta tsoron Allah.
Mukin yi maganar lauyoyi masu zaman kansu ko kuma lauyoyin ƙasa da sauransu, kin ga kaman a nan ƙasashen waje ko mun dadewa ko mun jimawa zaki ga abu ya faru a ce shekaru aru aru mutane har sun tsufa suna da jikoki, amma muddin ta fito ta ce an yi mata kaza ko kuma ya fito ya ce an yi mishi kaza, to fa sai an bin mutum hakkinsa. To mu a ƙasashen mu shin me yasa ba irin wannan abin ne? Wahala ne yake da shi ko kuma a tsarin dokan mu ce kawai sai a hankali?
Gaskiya akwai waɗanda suke sanya kai waɗanda ba su da yawa, kama a Turai zaki ga ai akwai lauya wanda na gwamnati ne kuma baya buƙatar wani kuɗi domin ya kare wani talaka da ya shiga cikin wani hali. To abin da ya kamata mu ma lauyoyin mu su ji tsoron Allah su dinga yin shi. Ire-iren waɗannan haƙƙin mata da ake ganewa waɗanda iyayensu ba su da ƙarfin da za su ɗauki lauya domin ya kare musu haƙƙinsu, su fito su aikin sa kai domin su samu lada, su fito su kare waɗannan mata ƴancin. Abin da ya kamata a dinga yi saboda magana ce ta kuɗi, kuma ba kowa yake da kuɗi ba. Wata akan haka sai dai in ta bar karatun, kuma wata koda ta fito ta faɗa saboda ya fi ta baki ya fi ta gata ba yanda za a yi ta iya kada. So babban abu ne idan mace tana da hujja cewar malami ya kula ta kuma ga abin da yake so a gunta, ya fito ya gaya mata idan ba ta bashi ba ba za ta jarrabawa ba, ita ma sai ta kama hujja da wannan. Idan hanyar sadarwa ya aiko mata da message wato sako, sai ta seven inda ta san cewa wannan sakon ba zai bata ba, ya zame mata hujja a kotu. Saboda haka muna kira da babban murya ga su waɗannan lauyoyi da su fito su taimakawa mata musamman waɗanda suke cikin irin wannan hali. Ba wanda zai so ya samu ƴarsa ta shiga cikin wannan hali. Lauyoyin da muke da su su ma suna da ƴaƴa kuma suna zuwa makaranta, idan ba su tashi sun yi ba har da ƴaƴansu a ciki.
To Rabi Mustapha Sadiq kenan, yar jarida kuma yar rajin fafutukar kula da lafiyar mata tare da kare ƴancin mata. Kaji abin da tace Usman.
Ta yi magana sosai, kuma kamar yadda muka ce mako mai zuwa din kin ga in muka ji ƙarshen wancan tattaunawar ta zuginta, tunda dai ta tsaya inda take maganan cewa su ma fa malaman da ɗaliban, duka ɗaliban na cewa ai har yaba adam lecturerin su suke yi da kun ga hadawan kayo, kun ga kayan da ya sa yau riga ko takalmi da makamantansu.
Kuma zaka ga cewa yawancin akwai sakonnin da bamu karanta ba, akwai inda mutane ke cewa ai sai matan sun fito suna faɗin cewa ga abin da aka yi musu, kuma suna da kwakwarar shaida.
Kai sannan suna yawan ana yawan maganar akan cewa shigar da mata suke. To ni inda nake da dan kallon abin akwai tangarda shine shin hujja ce yanzu misali kamar yanzu anan kasar da muke, in zafi yazo ji shigar da ake
ikon Allah,
ke wa kika taba gani ya buwa ta ya ce zai wata abin da bai kamata ba?
In ma ka bada dalili da wannan ai ka jawo kanka wani matsala,
ko a jirgi ko kallon ta ka ci kai, wallahi kana da matsala
a ce sexual harassment.
Yawa, saboda haka kai dan an yi shiga ba daidai ba, me bambancin ka da mai tunani da dabba da sauransu?
Haka ne. To, Usman da masu sauraron mu duka ai a nan shirin yau da gobe kammala. Sai gobe idan Allah ya kai mu a madadin
Usman Ahmad Kabara.
Tare da ni Hafsat Maina Muhammad da Daniel Brown da kuma injiniyan mu Mr. Rob McLean, muke cewa ku huta lafiya.
Wasan kokowa ba ta mance ba, wasanni na motsa jike dinkin su ba ta share ba.